بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Laraba ne daidai da daren 3 ga watan Rajab, hijira na da shekara 1433, daidai da 22 ga watan Mai shekara ta 2012. Wannan shine kasan na 43 daga cikin jerin giyar tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muke watake da Alkur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan jama'a musulmi ba su manta ba, har yanzu muna cikin suratul Baqara aya ta 57, sakamakon wasu kalmomi da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin wannan aya, dangane da wata baiwa da daraja da Allah ya wa kabilar Bani Isra'ila. Har yanzu tafsirin mu muke kai da komowa akan wannan aya insha Allah. Amma saboda munasabar ta tafi daidai insha Allah, malam zai karanto mana daga aya ta 55, inda Allah ya ce: wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عبده ورقه ورقه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى أن نؤمن لحتى الله جهرة فأخذتكم
Allah madaukakin sarki ya dauko mana wani gagarumin tarihi daga cikin tarihin annabi daga cikin annabawan Bani Isra'ila, shine mafi girman su, annabi Musa alaihi salatu wassalam. A lokacin da annabi Musa ya ainihin yi tafiya domin karbo sakonnin Allah madaukakin sarki, bayan ya dawo yazo ya samu dangin shi Bani Isra'ila sun buge da bautar dan maraki, sun koma kuma suna ainihin rawa, suna kada-kada na mandiri, suna kewaye dan marakin a matsayin shi ne abin bauta. Wannan ya faru ne da fatawa da kuma jagorancin wani shedani mai suna As-Samir. Da annabi Musa ya dawo ya samu wannan hali, hankalin shi ya tashi, ya fushi, ya watsar da attaurar da ke hannun shi, har ainihin ya kama dan uwan shi Haruna da duka. Tafiya ta tafiya dai, Allah madaukakin sarki ya ce to shikenan, yanzu a samu dattawa 70 daga cikin ainihin Bani Isra'ila waɗanda ba su yi laifin bautar dan maraki ba, su zo su tuba ga Allah madaukakin sarki, sannan su karbo sabuwar doka. Waɗannan dattawa masu hankali su ne aka kwasa aka tafi da su. A lokacin da suka isa wurin ainihin dutsen Tur Sinin, sai suka ga annabi Musa yana magana da Allah. Sai suka ce: Musa, Allah kenan kake magana da shi? Yace suka ce to ba za su yadda ba. Shine Allah yake ce mana: wa iz qultum ya Musa, ka tuna musu lokacin da ku Bani Isra'ila kuka ce ya Musa lan nu'mina laka, ba za mu yadda da kai ba, ba za mu imani da kai a matsayin ka na annabin Allah ba, ba za mu yadda da kai cewa Allah ne kake magana da shi ba, hatta nara Allah jahara, har sai mun ga Allah gaba da gaba, ido da ido. Fa akhadhatkumu sa'iqa, fadin haka da kuka yi sai Allah ya fishi da ku, sai tsawa ta kama ku. Wa antum tanzuruna, kuna ji kuna gani ta buge ku. Kamar yadda muka fadi anan, Allah yana magana da Bani Isra'ila ne ko Yahudawan Madina, yake magana da su kai tsaye da dhamiri na mukhataba, da yace wa iz qultum, ku tuna lokacin da kuka ce, halin ba su suka ce ba, kakannin suka ce. Me yasa Allah madaukakin sarki ya magana da su da wannan salo? Sai dai irin waɗannan kalmomi na rashin mutunci da iyayensu da kakanninsu suka faɗa wa annabin zamaninsu Musa, haka su ma waɗannan na yanzu suke faɗa wa annabin zamaninsu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka ɗa yana kubuta daga gorin mugun abu da ubanshi ya yi ne, idan bai biyo halin ubanshi ba. Amma madamar ɗa ya kwaikwayi ubanshi ko kakanshi dangane da mugun hali, to ya halatta a zub da mutuncin shi wajen a zage shi dangane da wannan irin halin. Shi ne sai ka ji Bahaushe ya ce, barewa ba ta yi gudu ba, ɗanta ya lallafe. Galibin ka ji Bahaushe ya faɗi haka, to dan ya biyo halin wanda ya gabace shi. To sakamakon irin wannan salo sai Allah madaukakin sarki yake magana da bani Isra'ila Madina, wato Yahudawan Madina, yake cewa wa iz qultum ya Musa, ku tuna lokacin da kuka ce wa ya Musa. Su suka ce a kakannin su ne suka ce, amma salan maganar da kakannin su suka fadi ta rashin mutunci ta yi daidai da irin salan maganar da su suke fadi na rashin mutunci ga annabin zamanin su sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Wannan bakan magana ita ta ja Allah madaukakin sarki yasa tsawa ta kashe su. Sannan Allah yace summa ba'asnakum min ba'di mautikum to bayan da ainihin wato Allah madaukakin sarki ya halaka waɗannan bani Isra'ila saboda bakan maganar su. Annabi Musa shine na farko da Allah madaukakin sarki ya fara rayarwa. A lokacin da Annabi Musa ya farfado sai ya ga waɗannan mutane 70 gaba ɗayan su sun zama gawawwaki, sai fashewa Allah da kuka cewa to me zan je in gaya bani Isra'ila, na tsunto dattawan su masu hankali a matsayin za su zo su wakilci wawayen su da suka yi bautar dan maraki. In koma in ce musu waɗannan mutane sun mutu, Allah ka tausaya mini akan matsalar da zan fuskanta da danginsu. Shine sai Allah madaukakin sarki ya tayar da ku, min ba'di mautikum, bayan mutuwarku, la'allakum tashkuruna, Allah ya muku haka ne don ku gode. Kamar yadda muka faɗi a baya muka sake maimaitawa shine, da a ce waɗannan mutane Allah bai tashe su ba, ya basu har sai ranar alkiyama, to da sun yi mummunar cikawa kenan. Domin sun taso a matsayin mutanen kirki da ta masu hankali, waɗanda saboda hankalinsu annabin Allah Musa ya zaɓo su, amma kuma da suka zo sai suka yi mummunan magana kuma sai suka cike da ita. To tayar da su da Allah madaukakin sarki yayi, yayi musu wata baiwa ne, wani alheri ne, domin wannan yasa su gyara kurakuran da suka yi sai su yi godiya ga Allah. Wa zallalna alaikumul ghamama madaukakin sarki yace wa zallalna alaikumul ghamama, bayan kuma tayar da ku da muka yi daga wannan mutuwa, muka yi muku wannan alheri, kuma muka ainihin lullube ku da jido, ma'ana ya zama za ku zauna a cikin yanayi na kwanciyar hankali. Wa anzalna alaikumul manna, sannan muka saukar muku da darba wassalwa da kuma yanshila, kulu min tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga abubuwa na halal na arzikin da muka baku. Wa ma zalamuna, wancan kafirci da bakaken maganganu da kuka yi, masu bautar gunki kafirci suka yi, masu fada wa annabi Musa cewa ba za su yadda da shi ba har sai sun ga Allah, su kuma sun yi katobara, sun yi zalunci. Allah ya ce ba mu suka zalunta ba, alakin anfusahum kanu yazlimuna, sai dai kawunansu suka zalunta. Na fata an gane, walakin kanu anfusahum yazlimuna, sai dai kawunansu suka kasance suke zalunta. Anan kamar yadda kuka ji na fassara kai tsaye, na yi mana fassara ne da Bahaushe yake kira fassara mai yanci, an gane, wato free translation. Alman na gaya muku cewa a Larabci idan baka da kalma kwaya ɗaya da zaka fassara abu, ko kuma abin ya zama jinsi ne, an fahimta, don ka zo zaka iya fassara shi da ɗaya daga cikin jinsin dan ya wakilci saura, ko an fahimta jama'a? Kamar yadda misali yanzu idan mutum ya ce je kaka siyo mini ƙaura, sai bai fahimta ba, siyo min ƙaura, sai to je kaka siyo dawa. Yanzu kun ga dawa jinsi ne na gaba ɗaya, to ƙaura fa wani nau'i ne daga cikin jinsin dawa. Saboda haka idan mutum ya ce dawa, aka ce mishi dawa sai bai fahimta ba, sai aka ce mai ƙaura, to kaga hakikanin al'amari, na'am, akwai bambanci tsakanin ƙaura da dawa, akwai kuma inda suke haduwa. Shine dukkanin inda ƙaura take dawa ce, amma ba duk dawa ce ƙaura ba. Dan haka shine malamai kake jin suke cewa bainahuma
عموم وخصوص مطلق akwai inda dawa da kaura suke haduwa akwai kuma inda suke rabuwa dan ko ga kai tsaye tun ranar da muka fara tafsirin nan nace yadda kuka ji na fassara yau din nan haka malaman kasar Hausa suke fassara wannan wuri ba kuskure bane amma fassara ce mai yanci an fassara wani juz'i ne da ainihin jinsi alman darba na ga muku darba tana daya daga cikin almannu sannan as-salwa yan shila nau'i ne daga cikin tsuntsaye to ka iya fassara dan ka kusanto wa da Bahaushe dake sauraron ka ya iya ainihin gane abin da ake nufi a takeice ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka amma kun ga da karatu ya karatu sai muka zo muka yi bayani dangane da cewa asalin ita man din abin da ake nufi da ita kawai a harshen Larabci shine baiwa ce da Allah ya musu ta wasu ƴaƴan itatuwa iri iri wadanda daga cikin ƴaƴan itatuwan nan akwai alkam'a kam'a ita ce bature yake kira mushroom Bahaushe kuma yana kiranta da sunaye mabambanta da gurgurdan inda ya samu kanshi dan haka ayo zamu bude fagen kowanne Bahaushe ya fadi sunan ta yadda ake fadi a kauye ni dai kuka ji na ce daddawa naka ce daddawa ba daddawar kalwa ba a daidai lokacin da zaka je ka samu wani Bahaushe yana kiranta laimar miciji wani Bahaushen kuma me yake cewa lemar lemar kwado wani Bahaushen kuma sai ya ce me naman angulu wani Bahaushen kuma sai ya ce me dictionary ku ya kare ina fata an gane breading kaza eh breading kashi breading kaji to in ka ji kalmar bread a kasar Hausa to kaga kalmar Hausa bata dade ba dan kalmar bread zuwa ta yi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka mun yi karatu dangane da ita wannan alkam'a muka ji yadda manya manyan malaman duniya Allahu akbar Allah ya ji dan Ibn al-Qayyim tare da babban malamin shi Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyah al-Harrani Allahu akbar malaman da suka samar da juyin juya hali na ilimi dangane da aqida da manhaji da fiqhu da larabci da tauhidi da tarihi da ilimin hadisi da ilimin fiqhu bayan zamanin annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ba a samu lokacin da ilimi ya nuna ya habbaka ilimin ya kai matukar kololuwar da ake so ya kai ba irin wannan lokaci na karni na ainihin 6 zuwa karni na 7 wannan ainihin gogormaya ta faru ne a hannun wannan dattijan malami Ahmad dan Abdul Halim dan Taymiya al-Harrani ka saurari kasar din da ya gabaci wannan nayi wasu maganganu masu dimbin yawa game da Ibn Taymiya da shi da Ibn al-Qayyim waɗannan mutanen matukar kaunar da suke wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ta sa suka sadaukar da rayuwarsu suka koyi ilimi cikin tsarkin zuciya da kuma kyakkyawar manufa Allah kuma ya biya musu bukata tun suna duniya Allah ya share musu hawayen mafarkin da suka rinka fatan Allah ya sa ko suna lahira Allah ya nuna musu yau bayan shekara 700 da ta gabata a duk duniyar ilimi babu wata makaranta kwaya daya wadda Allah madaukakin sarki ya albarkaci malamin da ainihin daliban bayan wadancan karnuka da na fadi kamar makarantar Ibn Taymiya wanda sai da suka yi rubutu dangane da kowane fanni na addini suka dawo suka yi rubutu dangane da kowane fanni na rayuwa jama'a nan fa fannin magani ne kadai idan na sa hannu yanzu cikin kantan nan sai in dauko maka littafin biology wanda al-Imam Ibn al-Qayyim ya rubuta Miftahu Daris Sa'ada in kana karantawa tsarki ya tabbata ga Allah sai ka ce wannan professor ne daga wace university Allahu akbar idan aka sa hannu aka dauko maka littafi na geology wanda Ibn al-Qayyim ya rubuta sai kai mamaki waɗannan malamai kamar yadda nace bayan da suka rubuce game da addini sai kuma suka zo suna rubutu game da sciences suka zo suna rubutu game da social sciences suka zo suna rubutu dangane da al'amuran da mutane suke bukata a wannan zamani da kuma abubuwan da mutanen zamanin su ma ba su bukatar su amma sun yi hasashen cewa yan baya
za su buƙaci waɗannan abubuwan dan haka sai suka yi ta rubutawa. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Malamin ya kawo wani hadisi daga cikin littafin Bukhari da Muslim a inda muka ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al-kam'atu min al-man, ita daddawa din nan tana daga cikin al-mannu, baiwar da Allah ya yi bani Isra'ila. Wa ma'uha, kuma ruwan wannan daddawa shifa'un lil'ain, yana maganin ido. Mun ji wannan hadisi a baya, sakamakon wannan hadisi ne malam ya zo ya ainihin fara sharhi mai tsawo. Ya ce ita dai tana fitowa ne ba shuka ta ake ba. Wannan magana da ya faɗi shekara 600 da suka bata ko makamancin haka. Ni kuma a yanzu a zamani sai na yi bincike na ce an yi yadda za a iya shuka ta ma abin ya gagara. Sarki ya tabbata ga Allah. Kaga dan mu'jizar da Allah ya faɗi ta tabbata har duniya ta tashi cewa baiwa ce. Duk abin da yake baiwa ne shine abin da ake samu haka siddan, ba tare da an yi wani kwazo ko an yi wani kokari ko an yi wani aiki akan shi ba. Saboda haka duk yadda za ku yi kokarin shuka ta ba za ta shuku ba, amma haka siddan da ruwa ya sauka kuma gata nan sai ta fito ko ina fululu. Sa'an nan muka ji cewa launin ta yakan saje da launin kasar da ta fito galibi. Malam ya yi bayanai masu ɗimbin yawa waɗanda ya ce daga ciki ainihin tana da ɗabi'u iri-iri, wanda daga cikin ɗabi'un nata har akwai wadda in an ci take kisa. To amma kuma hatta ita wadda in an ci bata kisa, ita kuma tana da illoli waɗanda take haifarwa ga ciki da hanji da yanayin rayuwa. To sai malam ya ce tsarki ya tabbata ga Allah, shin wannan tsuran da Allah madaukakin sarki ya saukawa da bani Isra'ila a matsayin baiwa shine kuma yayi gari yana cutarwa, yana haifar da cututtuka masu yawa daga ciki har aka samu nau'in da ke kashewa? Sai malam ya ce a babu mamaki, shi dai Allah a cikin tsarin halitta shi tunda yake yakan halicci komai ne ya zanga gyararre ba tare da wata illa ba. Amma da yake duk abin da Allah madaukakin sarki ya halitta a duniyan nan ya halice shi dan dan adam ne. Huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, duk abin da ka gani a bayan kasa Allah ya yi shi dan kai dan adam ne. To a karkashin haka sai ya ce kai kuma ka bi shi, idan ka bi shi zai ci gaba da hore waɗannan abubuwa gare ka a matsayin baiwa. To sai dan adam ya ganganci sai sabawa Allah. Wannan sabon Allah shi ya kai sai komai daga cikin abubuwan da ɗan adam ke jin dadin su suke rikicewa. Daga cikin abin da ya kawo dalilin rikicewar wannan sinadari mai albarka kenan. Amma lokacin da Allah ya saukar da shi ga bani Isra'il, abu ne mai daɗi, ba shi da cutarwa ko kaɗan, a matsayin abinci ne da protein, a matsayin energy ne da abubuwan da ke haifar da lafiya da kuma kariya ga garkuwar jiki. Ya aka yi wannan abin ya waye gari ya zama yana murɗe hanji, ya zama yana kisa, ya zama yana sa kirci, har wani lokacin in ka ci shi sai ka ga wasu nau'in tsutsotsi suna tsirowa daga jikinka. Me yasa? Sai malam ya ce wannan ya faru ne a takaice sakamakon shegantakar da 'yan adam suka yi ta yi wa Allah. Sai Allah ya bi duk abin da yake mai daɗi ne gare su sai ya lalata shi. Wannan maganar kamar tana da nauyin ka iya fahimtar ta. Sai malam ya ce to in ba ka iya fahimtar wannan ai kana iya fahimtar magana Allah. Da Allah ya ce zahara al-fasadu fil barri wal bahri, barna ta bayyana a bayan ƙasa ne da kuma cikin teku, bima kasabat aidin nas, saboda danyen aikin da mutane suke aikatawa. Kaga kafin mutane su fara aikata danyen aiki kenan, barnar koda akwai ta amma bata bayyana ba. Kenan wannan sinadarin babu mamaki cikin ilimin Allah da Allah madaukakin sarki yayi shi ne da kaddara mu'allaka, ita ce in 'yan adam da ke amfani da shi sun bi Allah to zai dore a matsayin shi na mai amfani. Idan ko 'yan adam da ke amfani da shi sun saba ma Allah to Allah madaukakin sarki kuma zai lalata shi. Wannan ita ake kira kaddara mu'allaka, ma'ana in kai wa Allah kaza Allah ya maka kaza, in ba kai ba Allah ba zai ba. An fahimta jama'a? A karkashin wannan ainihin wato barna da ta bayyana a bayan ƙasa, nau'i daga ciki akwai cututtuka daga ciki akwai barna ta ainihin ambaliyar ruwa, daga ciki akwai annoba wadda yake Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ragowar azaba ce da Allah ya taba aikowa wasu kabilu cikin bani Isra'ila. Allahu akbar. Har yanzu ana yin wasu abubuwan mamakai waɗanda yake dan adam har yanzu suna daure mishi kai, amma bai kamata su daure mishi kai ba, sai a samu mace ta mutum ta haifi da wata irin halitta, ko kuma ta haifu wata irin halittar ma wadda ba jinsin dan adam ba. Duk ta faru a cikin tarihi, kuma tana faruwa, kuma duk wannan alƙawarin Allah ne da Allah madaukakin sarki yake cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Allah alƙawarin sa ya nuna mutane ayoyin shi a sararin duniyar nan, haka a cikin jikinsu, har sai sun gane cewa abinda Allah yake faɗi gaskiya ne. Na daga cikin wasu al'umma su ne Adawa da suka tabaiwa Allah madaukakin sarki laifi ya saukar musu da bala'in iska. Wannan iska malam yace ta yi kwanaki 7 da kuma yini 8, bakararriyar iska ce soyayya wadda babu rahama a cikinta, ta zo ta hallaka waɗannan kabilu mafi ƙarfi da girma, waɗanda saboda ƙarfi har cewa suke man ashaddu minna quwwa, waye ya fi mu ƙarfi, saboda duwatsu suke zuwa su farke sai su yi gidaje, kamar yadda za ka samu yashi ka fafe shi ka yi abin da ka so, haka Ad zai samu dutse da hannu ba da magirbi ba, ba da wani na'ura ba, ya fasa shi abin da yake so saboda ƙarfin tsiya. Amma da Allah ya tashi wulakanta sai ya turo musu iska. Malam ya ce wannan iska da ta hallaka Adawa har yau akwai ragowarta a duniya, ita ce ta kan tashi da gwargwadon laifukan da mutane suke wa mutane, suke wa Allah, sai Allah madaukakin sarki ya hallaka su da irin yadda ya so ya hallaka su. Kamar yadda wasu Allah yakan hallaka su da rashin ruwa, wasu Allah yakan hallaka su da fari, wasu Allah madaukakin sarki kan hallaka su sakamakon su talakawa ne, amma sai suka kai suna zalintar isu ijunansu ta wajen tauye mudu da kuma mai ƙarfi ya turmushe mai rauni, sai Allah ya jarabce su da munanan masu mulki da azzaluman sarakuna waɗanda ba su da tausayi ko da an nemi su tausaya, kuma ba sa tausasa wa mutane ko da mutanen sun yi kuka. Allahu akbar. Waɗannan ba komai ba ne, ayyukan mutane ne munana sai suka bayyana a ɓangaren masu mulkinsu. Jama'an ba ku manta ba, wannan shi ne inda muka kwana ko? To bayan da malam ya gama bayani, yanzu dai ka ji abin da ake kira alkam'a ko? Ka ji kuma abin da ya kai ta lalace. To yanzu malam zai kai zuwa ga asalin makasudin da ya sa muke wannan karatun jama'a. A matsayinta na tsiro, wani magani take yi? Ya ake magani da ita? Sannan wace hanya za a bi a gyara ta don kar ka zo amfani da ita ta cutar da kai? Mun gaya muku wasu matasa ustazai yau shekara 1200 da ta gabata, da Salihu da Abdullahi, ko da Salih da Hanbal, ƴaƴan Imamu Ahmad ibn Hanbal, da suka karanta wannan hadisi kawai sai suka je suka gutsuro ta suka matsa a ido, sai idanuwansu ainihin suka rufe ba sa gani. Wace hanya ce za ka bi ka yi amfani da ita ba tare da ta yi maka wannan cutarwa ba? Jama'a musulmi, za mu koma littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad, littafin da babban malami Abu Abdullah Muhammad Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyya ya rubuta, hamshakin almajirin Shaykhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah ya gafarta musu, littafin da ya rubuta shi domin yayi tarihin fiyayyen halitta, kuma yayi tawassuli da rubutun wannan littafi a gaban Ka'aba cewa Allah ya biya mishi bukatun shi duniya da lahira. Allahu akbar. Littafi ɗaya tamkar da 1000, Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad, guzurin lahira game da shirye fiyayyen halitta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama, Allah madaukakin sarki ya kara mishi tsira da aminci. Juz'i na 4 na wannan littafi shine yake dauke da likitancin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Dan uwa da kake saurare na, ko ka taba karanta littafin Zadul Ma'ad? Idan baka taba ba, kai kokari ka mallake shi. Idan dan boko ne kai, to an fassara wannan littafi an takaita shi ta hanyar isar maka da manyan sakonnin da ke ciki. Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad. Wannan littafi da ke hannuna At-Tibbun Nabawi, The Prophetic Medicine, shi ko an fassara shi gaba ɗayan shi da Turanci. A sabon bugun shi da Darus Salam suka yi waɗanda suke Riyadh da Jidda, sun rinka kawo hotunan sinadaran nan da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ke faɗi. Wani lokacin nau'in tsuntsayen da malam ke faɗi ma har su yi ƙoƙarin kawo hotunan su da makamantan haka. Wannan littafi kamar yadda na faɗi, ina nan ina karantar da shi a cikin wannan makaranta ta mu ta Darul Hadith, don haka ka rinka neman kasusuwan kana bibiyar karatuttukan, za ka yi mamakin ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya hore wa malamin nan kuma ya rubuta a littafin. Abin mamakin duk da ya fi wannan shi ne da ka yi rubuta littafin, a gaban Ka'aba yake zama yana rubuta shi. Allahu Akbar. Har yanzu akwai irinsu, kana ganin malaman hadisi an je aikin hajji ko umra, sai gan shi da 'yan takardu ya zauna a gaban Ka'aba ko a gaban a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana ta rubuce-rubuce. In ka tambaye sai ka ji ya ce littafi ne yake rubutawa. Kana nan wata ran sai ka haɗu da littafin, shi ne littafin da ka gan shi yana rubutawa. Sukan yi wannan saboda albarkar da Allah ya hore wannan wurare. In kana zaune gaban Ka'aba kana samun natsuwa da hudu'i da kwanciyar hankalin da duk duniya baka samun irin haka. Allahu Akbar. Wannan na daga cikin albarka da Allah maɗaukakin sarki ya zuba a wannan wuri. Ibn al-Qayyim ya ce faslun, rabewa insha Allah, wato bayan da ya gama magana dangane da abin da ya shafi wannan kam'a mecece ita, waɗannan haɗurra ne suka faru gare ta, me ya jawo haɗurra, me annabi ya faɗi a kanta. To yanzu zai zo ya fassara maka maganar da annabi ya faɗi a kai, sai ya ce qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama fil kama, maganar da annabi ya dangane da alkam'a ita ce mashru, daddawa ko laimar kwaɗo ko laimar miciji. Ya ce wa ma'uha shifa'un lil aini, ruwanta yana maganin ciwon ido. Kar ku manta lafazin hadisin asalin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi shi ne alkam'atu minal man, ita kam'a tana daga cikin alman, wa ma'uha shifa'un lil aini, kuma ruwanta yana maganin ciwon ido. Mun ji cewa wannan min tab'idiyya ce, wato ita kam'a din ɗaya ce daga cikin tsirran da Allah ya saukawa da bani Isra'ila, ba ita kadai ba ce. To ruwanta na maganin ainihin ciwon ido. Sai ce fihi salasatu aqwal, malamai sun yi maganganu guda uku, saurare su ya dan uwa. Ahaduha, ɗaya daga cikin maganar, anna ma'aha yukhlatu fil adwiyati allati tu'alaju biha al'ayn, ana amfani da ruwanta a hada da maganin ciwon ido. Wato duk inda aka ce wannan maganin ciwon ido ne, to sai a matse ruwanta sai a hada, to shine ma'ana ta hadisi. La annahu yusta'malu wahdahu, ba wai ana amfani da ruwanta shi kadai ba. Zakarahu Abu Ubaidi, al-Imam Abu Ubaidi shi ya ambaci wannan fassara. Kun ji fassara farko, ma'anar ma'uha shifa'un lil ayn, ana hada ruwanta da maganin ciwon ido, wato abinda an tabbata cewa shi maganin maganin ciwon ido ne, to sai a dauko ainihin ruwan kam'a din sai a matsa a ciki sai a amfani da shi, to in Allah ya so za a warke. Jama'a kun fahimci fassara ta farko? Asani fassara ta biyu, annahu yusta'malu bahtan ba'da shayha, ana amfani da ita zallata amma bayan an tafasa ta. Shayi shine kake cewa shayi ai, mana tafasashen ruwa. Annahu yusta'malu bahtan ba'da shayha, bayan an tafasa ta, ta tafasu, to akan yi amfani da ruwan ta zalla. Wastiqtaru ma'uha, sai kuma a matse ruwan nata. Li'annan nara tulattifuhu, saboda ainihin wato ita ruwa, wato ita wuta tana ainihin gyara shi ruwan nata. Watandajuhu, kuma tana ainihin tace shi. Watuzibu fadalatihi, kuma duk wani abu da yake gurbatacce jikin shi tana ainihin zagwanye shi. Wa rutubatihil mardiyya, da kuma duk cututtukan da suke kewaye da ainihin wannan ruwa. wa yabqa an-nafi' sai ya zama abin da zai rage a jikinta shine mai amfani. In ka fahimci wannan fassarar ta biyu abin da ake nufi, in ka je ka dibo wannan daddawa sai ka zuba ta a ruwa, sai ka lifte tukunya sai ka sa wuta sosai ruwan ya tafasa, to lokacin da ya tafasa din nan sai ka bi sai ka tsatsame ita daddawar, wannan ruwa da ya tafasa to ya wanke duk wata cuta da take cikinta, sai zama ruwanta kadai yake bari. To in ka tashi sai ka matsa ta a idanka ya zama ruwanta din kadai za a yi amfani da shi. Kaji fassara ta biyu. Fassara farko, ruwanta din ake hadawa bayan an tace, ka kiyaye, bayan an tace sai a hada shi da maganin ciwon ido. Fassara ta biyu, bayan an tace sai a diga shi a ido shi kadai. Kaji kuskuren da su Abdullahi suka yi da suka dauki hadisin, basu je sun tambayi baban su ba. Man akhadha al-uluma bi ghairi shaykhin yadhillu 'ani as-sirat al-mustaqim. An gane? Eh. Man rama al-uluma bi ghairi shaykhin, wanda ya nemi ilimi, wanda ya dauki ilimi ba tare da malami ba, to zai bace, zai rikice, al'amura za su rikice mishi. Suka ce wa taltabisul umuru alayka hatta tasira adalla min tawmar hakim. Tawmar hakim wani mai maganin gargajiya ne shi ma. Sai je ya dauki sahihul bukhari cikin babin da ke bayanin magunguna, sai ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce alhayyatu sauda shifa'un min kulli da'in. Ba haka annabi ya faɗi ba, amma shi haka ya karanta da kuskure. Alhayyatu sauda, bakin miciji, shifa'un min kulli da'in, na maganin kowace cuta. Malam Tomar Hakim ko sai ya ɗibi ainihin kayan saro bakin miciji, sai ya samu bakin miciji ya kashe, ya zo ya daddatsa shi ya jika ya sha sai ya mutu. Shine sai malamai sai suka maida abin waka, cewa abin da ya kai Tomar Hakim yayi wannan ainihin irin mutuwa shine ya dauki littafi ne ba tare da waɗanda suka iya sun koya mishi ba. Asali alhayyatu sauda, haka abin yake rubuce a yadda ya kwatanta, amma kuma ana iya karanta shi alhabbatu sauda, ana iya karanta shi alhannatu sauda, saboda ada waɗannan abubuwa da ka gani na huruful hija'iyya da zal da zadun da zayun da shinun da qafun da fa'un da ba'un da ya'un da ta'un da sa'un, ba a yi musu dugo da kha'un da jimun, da ba a yi musu dugo. Saboda haka in aka zo aka rubuta aliful lamun ha, sai a yi dungu sai kuma a yi kuri. To yanzu in ka zo aliful lamun ga ha ga dungu sannan ga hakuri, kaga za ka iya karantawa alhayyatu, za ka iya karantawa alhabbatu, za ka iya karantawa alhannatu, za ka iya karantawa aljannatu, za kuma ka iya karantawa aljinnatu, kuma za ka iya karanta aljunnatu, alhannatu, duk za ka iya karantawa. To wanne ne daidai? Sai ka je wurin malami, sai malami sai ya ce maka kaga yadda ake yi. Ke za ba ga hatta duniyar 'yan boko, duk karatun bokonka in kai, in baka je ka karanta phonetics da phonology, sun koya maka ya ake furta harufa ba, sai kaga su ma duniyar 'yan boko ana samun irin wannan. Sai kaje yana cewa listing, saboda ya ga T a tsaye a tsakiya sai ya ce listing. In ka ce mishi ba a faɗe sai ya ce gashi an rubuta, sai ya ce mishi to psychology da ake sa pipa, me yasa ba a cewa psychology? Knowledge da ake sa K, me yasa ba a faɗin knowledge? Don haka sai ka je waɗanda suka iya sun koya maka. Don haka in ka yi degree akan mathematics, to ka je ka samu wani professor ya fara dan koya maka wasu abubuwa, kar kai girman kai. In kana karatun geography, ka tafi department na mass communication ko department na English language, sai su dan koya maka wasu abubuwa na turanci. Don kar ka zo ka zama ministan agric, ka zo kana cewa agriculture, to kaga al'amari ya ɓaci gare ka. Allah ya kyauta. So da aka jama'a musulmi kun ji hakikanin abin da yake faruwa, kaga anan yanzu malamin ya faɗi yadda ake gyarawa ko? To kaji yanzu in ka ɗibo shi tunda kaji yana ɗauke da cututtuka, abin da za ka yi shi ne sai ka je ka samu ruwa ka tafasa shi. An fahimta jama'a? Idan ka tafasa to kaji yadda za ka yi. Idan a ido za ka sa, kun tuna wasun bayanai da muka yi a baya muka ce za a sa mene da mene? Aha, mun yi wani karatu a baya. An ce za a sa gishiri. Za a sa me? Eh? Za a sa yaji. Tunan kuma in ka ji haka to za a ci kenan. In ba haka ban ka sa yaji da barkono kuma za ka sa ido. Ko kun fahimta? Shi yasa karatun sai an tsaya an fassara maka. Can ana maganar in za ka ci to sai ka dafa. Wajen dafawa a sa gishiri. In an zo a sa yaji sa'annan kuma sai a sa manjaɗa to ya zama abinci gurasa kenan amma nan kuma da yake a ido za a safa to za ka ɗibo shi ne sai ka dafa shi da zallan ruwa shi kenan shi ruwan ya gyara shi sai ka tsame shi idan ka tsame shi to ya huce yanzu wannan naman nashi kenan shi ne za ka rinka matsa ruwan a ido idan an dauki fassara ta biyu idan an dauki fassara ta farko kuma to za a rakkaba shi ne wato za a hada shi ne tare da wani dayan waɗannan guda biyu ku kiyaye jama'a ana maganin da wannan abin nan mashru amma bari in gaya ma wani abu ba maganin gargajiya muke fadi ba anan tunda atibbun nabawi ne ko ba zan ce maka yi ɗaya daga cikinsu ba sai illarurar ta faru ka je wurin masani game da atibbun nabawi sai ya dubi yadda larurar take domin ciwon ido ba iri ɗaya ba ne akwai ciwon idon da zafi idon kawai zai rinka yi akwai ciwon idon da kwantsa idon zai rinka yi akwai ciwon idon da ja idon zai rinka yi akwai ciwon idon da haske ne idon bai son gani akwai ciwon idon da durƙuso ne ido akwai ciwon idon da asalin ma abin da ya haifar da shi kishirwa ce ta yawa akwai ciwon idon da yake gyambo ne kake da shi a cikin cikinka sarki ya tabbata ga Allah sai ka zo kara karanta littafin nan game da nau'ukan ciwon ido da nau'ukan ciwon kai za ka yi mamaki ka ce wannan professor daga wace jami'a Allahu akbar jama'a kun fahimta saboda haka da ike ba muna magana akan at-tibbu ne ash-sha'bi ba tibbul aja'iz ba muna magana ne akan tibbut tarqiya ba a muna magana ne akan at-tibbun nabawi to shi tibbun nabawi ko ba irin yadda ka ji waɗannan yan damfara da asba suna sa lasifika suna cutarku ba yace ga maganin nan na habbatu sauda ayi kaza da shi ayi kaza da shi ayi kaza da shi ya dauki maganin annabi ya mai da shi na gargajiya maganin gargajiya shine ake cewa kowa kawai sha kaza a maganin annabi sallallahu alaihi wasallama sai an bincike ka kai da kanka yaya abin yake sannan sai a ce ga yadda zaka dan haka ku kiyaye waɗannan hanyoyin guda biyu da malam ya faɗi dukkan su hanyoyi ne ingantattu amma sun danganci irin nau'in ciwon idon da kake da neman alƙawarin cewa za mu ainihin wato zo mu bayyana kaɗan daga hanyoyin da ake amfani da shi wannan na daga ciki shi ne ka ji hanyoyin da ake amfani da shi amma kaga garin nan da kaga na zo da shi shi a matsayin himya a matsayin kariya da matsayin rigakafi ya fi abin nan ya fi mai ake cewa ya fi magani duk lokacin da za ka sha ti ko za ka sha koko za ka iya ɗibo shi ainihin ka zuba da gwargwadon girman kofin don shi ba wata cuta ce yanzu ta shafe ka ba an fahimta jama'a misali za ka sha shayi sai ka ɗibo garin wannan ainihin wato mushroom da muka zo da ita ran nan sai ka ainihin zuba a cikin kofin shayi a koko ne za ka sha sai ka ɗibo babban cokali sai ka zuba akan ba wata cuta ba ce amma in wata cuta ce ta samu to zan karanto mana yau ka'idojin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake bi wajen mu'alajanta wato wajen yin magani ga wanda cuta ta same shi so babu general application a ce kowa ga yadda zai yi kamar yadda masu maganin gargajiya suke yi za mu zo mu karanta wannan insha Allahu ta'ala na'am sai malam yace as-salis fassara ta uku daga cikin fassarorin da malamai suka yi annal murada bima'iha wasu malaman cewa suka yi abinda ake nufi da cewa ruwanta na maganin ciwon ido alma'ul ladhi yahdusu bihi min al-matar
ruwan da ya samar da ita, ruwan saman da ya samar da ita, fa huwa awwalu qatrin yanzulu ila al-ard, shine ruwan farko da ya fara daga ƙasa. Ma'ana wannan malaman abin da suka ce abin da ake nufi da ruwanta na maganin ciwon ido shine ita tun daga ruwan farko take fara fita. Saboda haka da zaran kaga ana ruwa na farko sai ka je ka tara ruwan sama na farko, shi ruwan sama ne in kai zuba a idan ka zai maka maganin ciwon ido. Fatakunul idafa idafatu qitrani, sai ya zama danganta ruwanta da akai cewa ruwanta ko, to ana nufin kusanci ne kawai ruwan da ke fitar da ita, la idafata juz'in, ba ana nufin ruwan da ke fita daga bangaren jikinta ba. Zakarahu ibnul jawzi, ibnul jawzi ya faɗi wannan fassara da yake malam ibnul qayyim ƙwararren malami ne, gogaggen malami ne, sai ya ce wa huwa ab'adul wujuhi, wannan fassara ita ce fassara mafi nisa mafi zama kuskure, wa ab'afa ita ce kuma fassara mafi rauni, ba daidai ba ce. Fassara da take daidai ita ce ɗayan guda biyu, imma bayan an gyara ta a haɗa ta da maganin ciwon ido ko kuma a yi amfani da ita ita kadai. Wakila wasu malaman ku cewa suka yi inistu'mila ma'uha li tabridi ma fil aini fa ma'uha mujarradan shifa, idan har za a yi amfani da ruwanta ba dan komai ba dan ya ƙara washe ido, sai malam ya ce to lallai ruwanta magani ne shi kadai ga ido, wato yana ƙara washe ido, ido ya ƙara haske, duk wani dishi-dishi da kake gani ka daina gani. Wa in kana li ghairi zalika, amma in ya zama ko saboda wata ma'anar ce, saboda magani ko saboda wata cuta, fa murakkabun ma'a ghairihi, to sai a hada da wani. Me ma'anar wannan magana? Wannan magana abin da take nufi shine galibin mutane idan girma ya fara kama su, ido yakan ainihin ragu ya rinka dishi-dishi ko makamantan haka ko, to yanzu kaga asali ba wata cuta bace, sai dai idan ne ya fara rauni, to ita wannan tana washe ido, tana wanke ido, na haka sai ka je ka dafa ta ita kadai, idan ka dafa ta ka cire ta sai ka batta ta huce, sai ka ainihin sa ruwan a cikin idan ka, sai ka rinka samun tsumma mai kyau kana sharewa. Amma wannan gaskiya saboda Allah bincike na ilimi ya nuna, in kana son kai haka da daddare kamata kai, ko kuma in kai din ka kwanta inda rana ne, shine na farko ka je ka wanke idan ka fas, ka samu wani mayani ko tsumma mai tsafta ka share idan ka, to sa'annan sai ka dauko ta sai ka matsa a idan, sai ka sake daukowa ka matsa a idan, to sai ka kwanta sai ka rufe idanuwan a rigingina, ma'ana kana kallon sama. Bayan tsawon lokaci in so samu ne ya zama da daddare, bayan kai bacci ka tashi sai kuma ka samu wani ruwa mai tsafta sai ka wanke idan ka, to in kai haka daya biyu uku idan ka zai shashe ainihin daga galibin abubuwan da kake gani yana maka hazo-hazo. Amma sai ya ce in kuwa za a yi amfani da shi a matsayin magani ne, to gaskiya ba haka za a yi amfani da shi ba sai an hada da wani magani na ciwon ido ne. Wa qala al-ghafiqi, al-allamatu al-ghafiqi yace ma'ul kam'a, shi wannan ruwa na kam'a aslahu al-adwiya lil-'ayn, daga cikin magungunan ciwon ido, to shine yafi komai dacewa ga ido. Idza ujina bihi al-isman, idan aka hada shi da tozali, waqtuhila bihi, aka rinka ainihin wato yin kwalli da shi, wa yuqawwi ajfana, yana ainihin karfafa gurabu na ido, kwarmin ido, wa yazidu ar-ruha al-basira haddatan wa quwwa, sannan yana ainihin wato kara wa ainihin wato rai basira da kuma ainihin karfi da kuma kaifi, ma'ana yana karawa ainihin idan naka karfi, sannan kai kuma yana ainihin wato sanya maka kazar-kazar a cikin jikinka. Wa yadfa'u anha nuzulan nawazil, sannan kuma duk wasu abubuwa waɗanda suke sauka cikin ido suna cutar da ido, don ana sa irin wannan ruwa tare da tozali, ku kiyaye tare da tozali, to yana magani. Duk sanda ka ji a cikin tsibbin Nabawi ana magana ai amfani da tozali ko farin tozali ake amfani da shi, ba baki ba, ka kiyaye wannan ka'idar. Masu bin karatun tsibbin Nabawi in nazo zan fassara mana wannan magana, akwai babinta insha Allah ta'ala. Jama'ar musulmi, kun ji abubuwan da babban malami Ibnul Qayyim ya faɗi dangane da wannan tsuro na ainihin al-kamba. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na'am, malam kace mu. Na'am. a'a yana yi mana ai shi maganin ciwon idon didda za a hada an same shi ba ta hanyar wahayi bane an fahimta an same shi ne imma ta hanyar jarabawa ko bincike to sai yake cewa to dan ya zama kasidin to sai ka hada shi da na wahayi shine yanzu abin da zan karanta muku an fahimta jama'a akwai magunguna waɗanda suke ta hanyar tajriba aka gano idan ana son a ci moriyar su da kyau an fahimta to akan hada su da magungunan wahayi idan matarka ta haihu galibi akan samu ciwon ciki wani lokaci ko ciwon mara ko ka lura da haka to samu darbejiya tana magani to yanzu darbejiya an same ta ne an tajriba tibbul ajaiz ne darbejiya maganin gargajiya ce to amma samu ganyen darbejiya din in aka zo kirba shi kafin a daka a zuba garin habbatu sauda to yanzu garin habbatu sauda daga saman bakwai ba gargajiya bane wahayi ne to yanzu madadin darbejiyar nan da za a kirba a sha ana ganin ko za ta yi ko ba za ta yi ba to hada ta da habbatu sauda zai boostin dinta ya zama tabbas yanzu za ta yi insha Allah saboda haka ana hata tibbul ajaiz maganin gargajiya da atib alwahyi annabawi shi yasa nace ku dan yi hakuri kadan ga waɗanda ke rike da littafin atib annabawi din ku budo fasli na uku ko na biyu cikin littafin da yace faslun hadiyun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fit tadawi wal amri bihi shiriyar annabi game da magani da kuma shiriyar annabi game da umarni da yin magani din jama'a zan karanta mana wannan faslin ne ba dan yana da alaka da asalin karatunmu na tafsiri ba ku kiyaye sai dai dan yana da alaka da wannan maganin da muka fadi da kuma duk wani magani da zaka ji an ce abin da yasa zan yi amfani da wannan damar don girman Allah waɗannan da ke tabbatu a tashoshin radio Najeriya Kaduna da tashoshin FM sun fitini mutane da cewar magungunan aljanu da makamantansu su daina kokarin mayar da magungunan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a matsayin magunguna na gargajiya domin suna kaucewa daga qawaid at-tibb an-nabawi suna komawa zuwa ga tibb al-asha'ib da kuma tibb al-ajaiz Allah ya sa kun fahimta yanzu wannan kam'a da muka gama karatunta kaga kai tsaye baka ji na ce maka a dibe ta ayi kaza in kaza ne a dibe ta ayi kaza in kaza ne a dibe ta ayi kaza in kaza ne sai ka ji na faɗa maka abubuwan sama sama duk da na dan kawo misalai ko to ina son ne a wannan karatun kayi kokari ka kiyaye zaka ainihin wato ji ka'idojin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da tibb wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi'lu at-tadawi fi nafsihi yana daga cikin shiriyar annabi annabi da kanshi yana shan magani yana wa kanshi magani wal amru bihi liman asabahu maradun min ahlihi wa ashabihi daga cikin shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan larura ta samu iyalan shi ko almajiran shi ko abokan shi yakan umarce su da yin magani walakin lam yakun min hadihi sai dai kuma bashi daga cikin shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wala hadi ashabihi bashi daga cikin shiriyar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama isti'malu hadhihi al-adwiyati al-murakkaba amfani da waɗannan magunguna waɗanda ake hada su misali a dauko ganyen ayaba a ce a hada da ainihin ganyen shuwaka a hada shi da ainihin ganyen darbejiya a hada da kargo sai a dafa sai a sha annabi da sahabban shi baya cikin shiriyar su yin magani ta irin wannan salaf allati tusamma aqrabazi wanda ainihin masana suke kira aqrabazi bal kana ghalibu adwiyatihim bil mufradat galibin magungunan annabi da sahabbai magunguna ne daidai ku kowanne abu shi kadai za a sha zuma a sha ta ita kadai habbatu sauda ay amfani da ita kadai zaitun ay amfani da shi kadai wa rubama adafu ila al mufrad ma yuawinuhu sai dai kuma wani lokacin shi maganin guda daya to sukan hada shi da abin da zai taimaka mishi ka kiyaye sukan hada shi da abin da zai taimaka mishi an fahimta jama'a misali yanzu sai a ce zuma to a dafa ta da ruwan zafi yanzu ruwan zafi da aka ce a dafa zuma ina son ku je ku samu kasusuwa guda biyu da ne sharhi akan wannan a farkon karatun tibbi na bawudin na daga cikin abin da ke sa zuma tana jinkiri wajen yin magani saboda daga cikin tabi'unta akwai sanyi to so da dama aka sanya ruwan dumin kan taimaka mata wajen gaggawan narkewa da kuma isar sinadaran nata inda ake so su isa to kaga yanzu amfani da ruwan dumi anan ko an yi amfani da shi ne don me don ya taimaka wa zuma wajen kaiwa ga makasudin cikin gaggawa ina fata an gane sai yake cewa au yaksiru sauratahu ko kuma maganin yazan yana da kaifi maganin yazan yana da zafi to yana daga cikin ainihin dabi'a annabi da sahabbai sai su yi amfani da abin da zai karya wannan karfin nashi kamar ita wannan mushroom din kun ji a baya mun ce a sa mata gishiri ko amma baka ji mun ce a sa kanwa ba idan ka sa kanwa ko to ka kashe ta gaba daya kuma ka kiyaye saboda haka hatta abin da zaka hada din sai ka rinka lura da yaya sinadaran da ke cikin shi suke an fahimta jama'a kanwa idan ka sanya ta cikin wannan mushroom din za ta kashe shi amma gishiri fa zai ainihin kashe duk wani abu wanda yake cikin shi na cuta Allah ya sa ku fahimta saboda haka na daga cikin dabi'ar sahabbai da shi da su da annabi sallallahu alaihi wa sallama sukan yi amfani da magani shi kadai sai dai sukan hada shi da abin da zai taimaka mishi ko kuma in yana da wani karfi sai abin ya rage mai karfi wa hadha ghalibu tibbil umami ala ikhtilafi ajnasiha min al-arabi wa turk malam yace wannan shine galibin magunguna na al'ummomi duk da yadda ainihin wato dabi'un su suke daga cikin larabawa da turkawa shine mutane sukan yi amfani da daidaikun magunguna ne haka al'adar mutane take an gane bahaushe sai ka ji ya ce a dafa rungu a sha a dafa darbejiya a sha a dafa kaucin kaza a sha an fahimta yana da wahala kaji an ce a hada kaza 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 galibin mutane daidaikun magani suke amfani da shi wa ahlul bawadi qatiba sai malam yace to dabi'un mafi yawancin mutane amma su mutanen kauye baki dayan su a dabi'ar maganin su kwaya daidai suke amfani da shi wa innama uniya bil murakkabat ar-rum rumawa wal yunaniyun da kuma girkawa su ne suka bada muhimmancin hada magunguna iri-iri kamar anan Najeriya kace yarabawa in kaje ka samu yarabawa masu bada magani sai kaga ta hada maka nau'in ganye guda biyar a wuri daya sai ta ce a dafa shi to haka a cikin kabilun duniya Yunan su ne Greek da Rumawa su ne suka ainihin da yawan ɗabi'ar a hada ganyayyaki ko magunguna iri-iri amma larabawa da turkawa da mafi yawancin ɗabi'un al'adun mutane ɗaiɗaikun magani suke amfani da shi sai malam ya ce wa aksaru tibbil hind mutanen ƙasar India Pakistan Bangladesh duk waɗannan su ake kira Indiyawa mafi yawancin magungunan su kuma bil mufradat ɗaiɗaiɗai dan magani ba sa hada wani da wani ko kun fahimta wa qad ittafaqa al-atibba malam yace likitoci sun hadu ala annahu mata amkana tadawi bil ghifa la yu'dalu ila al-dawa wa mata amkana bil basit la yu'dalu ila al-murakkab bari ku ji abinda binciken likitocin musulunci ya nuna suka ce idan har zai iya yiwa ayi maganin wata cuta ta hanyar cin abinci ko to kawai ayi maganin wannan cutar ta hanyar cin abinci kar a sha magani idan kuma har zai yiwa ayi magani da abu guda daya ba tare da an hada shi da wani maganin ba to a sha wannan guda dayan shi yafi Allah ya sa kun fahimci wannan ka'ida ka kiya wannan ka'ida kenan akwai cututtukan da ruwa ake maganin sai a ce maka sha ruwa akwai su da yawa anan cikin littafin ya fada sai ce cuta iri kaza da iri kaza da iri kaza daga cikin nau'ukan ta akwai wanda karancin ruwa ne akwai wanda kishruwa take ja akwai wanda yake jikin ne ya dauki zafi akwai wanda yake zuciya ce tai zafi akwai wanda yake matsarmama ce tai kaza haka saboda haka sai ce a samu ruwa mai sanyi a sha in aka sha kuma a zauna a wuri guda sai kaji ya ce daga cikin cututtuka kaza akwai cutar da yake in ta faru ita kuma a samu a ci abinci amma in aka ci abincin kuma kar a zauna a wuri guda a dan yi tafiya tafiyar da za ta sa abincin ya narke duk waɗannan ilmomi ne waɗanda ga su malamin ne ya rubuta shekara 700 da ta wuce sai yanzu ne Bature ya kawo kansu an fahimta jama'a to me yasa waɗannan ilmomin ba a ji su a bakin malaman musulunci ba me yasa waɗannan ilmomin ba a ji su a bakin malaman mu na Najeriya ba an samu taqa'us ne waɗannan malaman da suka yi waɗannan rubuce-rubucen da ƴan baya suka zo sai suka yi kwanciyar su waɗannan malaman da suka yi rubuce-rubuce saboda a ɓangaren tauhidi da aqida waɗannan mutanen sun ɓata wa wasu mutane rai sai mutanen suka koma su ne musu jafa'i sai aka koma ana kyamar su gaba ɗaya kyamar sai ta zama ba a littattafan da suka kyamaci waɗancan aƙidoji da ɗariƙu da ƙungiyoyi ba sai zama hatta waɗannan littattafan nasu sai aka kyamata wannan ita ce gaskiyar lamari kaga wannan malamin ba ɗan ɗariƙa ba ne baya ɗariƙa kuma yana sukar ɗariƙa ka gan shi wannan ba ɗan wata ƙungiya ba ne kuma yana sukar ƙungiyanci kaga wannan malamin baya bin wata mazhaba kwaya ɗaya daga cikin mazhabobi guda hudu kuma baya goyen bayanta waɗannan abubuwan guda uku su suka ja sai duniyar zamanin su da duniyar da ta zo a bayan su sai ta yi fushi da su domin galibin mutane zaka samu imma mabi ɗariƙa ne imma dan ƙungiya ne imma dan mazhaba ne a cikin malamai ɗari da wahala ake samun guda ɗaya wanda ya kubuta daga ɗayan waɗannan guda uku saboda haka ko dai ka ji ya ce kar ku karanta littafan Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim domin yana sukar ɗariƙa ko yana sukar ƙungiya ko yana sukar mazhaba an fahimci wannan sakamakon haka sai aka daina karanta littafan alhamdulillah mu da Allah ya tasa muka taso ba irin su ba kaga mu ba ƴan ɗariƙo bane kaga mu ba ƴan ƙungiya bane kaga mu ba ƴan wata mazhaba bane to shikenan sai zama kamar kumba kamar katanta dan haka sai muka koma muka koyi karatun waɗannan littattafan a hannun malamai irin su dan haka sai muka waye gari to alhiran da ke cikin littattafan su na tauhidin muka karanta alhiran da ke cikin sauran littattafan ma sai muka karanta saboda mu ba mu tashi muna kyamar su ba kaji sirrin da yasa da yawa daga malaman Najeriya ba za ka ji waɗannan abubuwan a bakin su ba saboda in ma malami a Najeriya ɗariƙa yake bi ko wata ƙungiya yake bi ko wata mazhaba yake bi samun malami kwaya ɗaya a Najeriya baya ƙarƙashin wannan sai an buga sai an kada sai an raya to kuwa in har yana bin ɗayan uku to zaka ga yana fushi da waɗannan mutanen to fushin yasa sai aka yi watsi da littafin sai yasa mu muke cewa ko da kana ɗariƙar ko kana ƙungiyar ko kana mazhabar ko ma me kake yi daure ka karanta mana ka ga me ke ciki dan me za a ce maka tunda yana kaza kaka karanta littafin shi karanta mana ka ga me ke ciki yanzu kai kaji da muka zo muna karantawa kai kaji yanzu waɗannan ilmomin za ka yadda kai asarar su to amma an yi asarar su a tsawon lokaci a ƙasar sakamakon wannan sai ya zama littafin Ibn al-Qayyim da littafin Ibn Taymiyyah a Najeriya babu wata silsila ta malamai da ke karantar da su kaf ban rage kowa ba yasa shekara 18 da ta wuce nace nayi alƙawarin in Allah ya raya ni zan karantar da silsilar littattafan nan don a ji su a makarantar nan yanzu muna nan muna karanta ɗaya daga cikin littafin Ibn Taymiyyah shine littafin Al-Fatwa al-Hamawiyyah al-Kubra fatawa aka rubuto mishi daga garin Hama inda ake fadan nan yanzu a ainihin kasar Syria aka ce al-gafar ta mala ayoyi da suke siffanta Allah da ayoyin da suka ambaci sunayen Allah da hadisai da ke siffanta Allah da hadisai da suka ambaci sunayen Allah wace fassara ce malamai suka yi musu daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da malaman da suka zo bayan su har zuwa zamaninka. Shine zauna ya rubuta wannan littafi jama'a tsakanin sallar la'asar zuwa magariba. Al-Fatwal Hamawiyyatul Kubra. Ina sharhin wannan littafi a makarantar nan, nayi alƙawarin sai nayi kasa 500 insha Allah. Kaje ka samu waɗannan kasusuwa da sidina za ga an sa Hamawiyya. Kun ji na ɗaya kenan. Na biyu sai na ɗauko littafin wannan almajirin nashi Ibn al-Qayyim, shine wannan littafin At-Tibbun Nabawi. To ina tinkarar masu sukar waɗannan malaman ne da littafan su kaf, ba a Najeriya ba a duniya, cewa ku zo ku gaya mana wani aibi ne ke cikin littafan, ga su muna karantawa, ga su muna ɗauka a cassette. Ashe dan malami ya yi wata magana da ta ɓata maka rai, dan ya soki ƙungiyarka ko ɗariƙarka ko irin mazhabinka, dalili ne akan karka saurare shi. Yanzu ni Albani ina sauraren duk malaman Najeriya, ina zuwa gidan duk malaman Najeriya, ina mu'amala da su, kuma ina je zan gabatar da kaina, ba zan je in munafince ka wai in ɓoye maka ni ne wala ba. A'a, ran da na fara zuwa gidan Sharif Sala, abin da na ce mishi sunana Albani, mu ne waɗanda muke sallar Juma'a ƙarfe 9. Amsa ce na bashi lokacin akan wani taro da suka yi. Sun yi taro sun yi suka akan sallar Juma'a ƙarfe 9 cin doki da sauransu. Nace to mu ne muke yi. Yace madalla. Dan haka har yanzu in na je Abuja zan je kofar gidan shi in yi parking mota in yi sallama algama ta malami ne nazo mu gaisa. Mu tattauna. Wannan bai hana shi ya ci gaba da ɗariƙar shi ba, wannan bai hana shi in ci gaba da salafiyanci na ba. Kai wani lokaci da ya zama overwhelmed, carried away, da ya ji daɗin ziyara da na kawo mai, sai ya ce to shi tintin yana da abokai salafiya a duniya, a ƙasar Suriya da Misra da Sudan suna mu'amala, amma ya za a Najeriya a ce ga salafiya kuma suna gaba da shi? Ya ce to wallahi ya ji daɗi. Ya ce amma yana gaya mu ranar farko da na zo gidan shi sai da ya gaya wa 'yan ɗariƙunsu kaf tun daga Maiduguri har Kano, suka ce mishi toye a hankali, ya ce wallahi ba abin da zai sa ya a hankali game da in je gidan shi. Sai da ya fito ya gaya mini ƙarara, har ya faɗa min sunayen waɗanda suka tsoratar da shi. Me yasa? Dan kana ɗariƙa ka ce ba za ka yi mu'amala da ɗan izala ba? Dan kana izala ka ce ba za ka yi mu'amala da ɗan ɗariƙa ba? Yo kenan abin da kake yin alheri ne, yaushe za a fahimce ka? Ka kudin dine haka ne ko ba haka ba? Dan haka jama'a, mu da awarmu ga alqiblam, amma wallahi kowane iri ne kai za mu yi mu'amala da kai. Ina da abokai kristoci, za ku sun zo makarantar nan mun zauna, duk inda ka ganna a motata yadda nake da Qur'ani izu 60, haka da nake da Bible gaba ɗayan shi. To inda magana ta kama za a zauna a yi. Magana ce ta ilimi, ba magana ce ta faɗa ba. Saƙo muke isarwa ba faɗa muke ba. ‘Yan da'awa ne mu, ba ‘yan ta'adda ba ne. Ashe idan kun fahimci wannan jama'a, dan me za a ce maka kaka karanta waɗannan littafan? Waɗannan littafan treasure ba trash ba ne, ba bola ba ce, albarka ce a ciki. To dan a wani wuri littafinsu sun rubuta cewa su ba sa ɗariƙa, su ba sa ƙungiya, su ba sa riƙo da mazhabar kowa. Shikenan sai ka ce to daga haka ka a sake karanta littafansu? Abin da aka yi muku kenan a Najeriya. Dan ɗariƙa su ce kar ku saurari Albani. Yan izala su ce ba ɗan ƙungiya ba ne. Yan mazhaba su ce yana sukar littafan fiqh. Shikenan da ka saurara mana da kunnenka ka ji me yake cewa, me manufar shi, shin a cikin abin da yake faɗi akwai sense, akwai hankali, akwai ilimi, ko ku shirme yake yi? To an ce kar ka saurara, an cutar da kai. Saboda haka mu da ke bin manhajin salafiya jama'a, zuciyar mu a buɗe take. Da kuka ga malaman mu ko tuntun su ne suke da ilimi akan comparative studies, su suke da ilimi akan Bible. Ga littafi nan Ibn Taymiyyah ya rubuta yana raddi ga kristoci, Al-Jawabu Sahihu liman baddala dinal muslim. Ibn Taymiyyah ya rubuta. Ku duba jama'a, wannan littafi jama'a kristoci ne daga ƙasar Cyprus, shekara 700 da ta gabata ɗan Shi'a suke kama Ahlus Sunna suna kai musu suna siyar musu a matsayin bayi. Ibn Taymiyyah ya rubuta littafi Ar-Risalatul Qubrusiyya, wato wasiƙa zuwa ga Qubrus, ƙasar Cyprus. Yace abinda kuke ba daidai bane. Littafi mai tsarki ya hana, sai yace ku duba Korintiyawa aya ta kaza, sura ta kaza. Ku duba wasiƙan manzo Bulus. Ku duba wuri kaza. Da ya hankalin sai suka yi girman kai. Da suka yi girman kai sai yace to wannan ya nuna ba addinin Almasihu kuke bi ba. Yace dan haka bari zan bi dukkan zuciyar da kuka kawo cikin addinin Almasihu, zan tona asirinku. Shine rubuta wannan littafi, ka ganshi mujalladi 3. Al-jawabu sahih liman baddala din Almasih. Gamsashiya amsa ga wanda ya sauya addinin Almasih. A ciki sai kaji ya ce a duba Bible, sura ta kaza aya ta kaza, a duba wuri kaza sura ta kaza aya ta kaza. Ibn Taymiyyah ya akai inda bai karanta Bible ba, ya akai inda ya ce kristoci da suka ce Allah uku ne, a'udhu billahi ka ku saurare su, a'udhu billahi. Me kuke tunani zai gane abin da ke ciki? To ka gani gashi jama'a mun gane bayan ya rasu sai kristoci suke tunanin ab ya mutu sun huta, sai suka sake canbalowa, sai wannan almajirin nashi Ibn al-Qayyim sai rubuta littafi ya sake basu ansa, ya sa mishi Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara. Kaji yadda ake karantawa ake. So mu ƴan salafiya tuntuni haka muke. Ahmad Didat ɗaya daga cikin mu ne a zamanin nan, kaga yayi zakakuri ya zama fitaccen malami akan me ya karanta Bible, yazo ya fada musu. Ba zagin su yake ba, ka taba ganin Ahmad Didat yayi zagi? Ahmad Didat zai jawabi na ilimi, yace wuri kaza aya kaza sura kaza, wuri kaza aya kaza sura kaza. Sai wata yarinya mara kunya ba America ta tashi ta zazzage shi, ta zazzage shi, sai ya natsu ya shiru. Kama sai yace ta zauna a bata ruwan sanyi ta sha, za ta kabbara shikenan. Ba zagi, karatu ne, ilimi ne, in ba kai ba eko ma gefe guda. Saboda haka jama'ar musulmi, wallahi sharri ne a ce muku kar ku saurara. Wannan al'ada ce ta Quraishawa kafirai. La tasma'u li hadha al-Qur'an. Haka Allah yace wa qala alladhina kafaru. Kafirai ne suke cewa la tasma'u li hadha al-Qur'an. Kar ku saurari Qur'anin nan, wal ghawfihi la'allakum taghlibu. Idan yana karantawa ku ta hayaniya, ku ta ihu, ku ta hayaniya da surutu dan muryar ku ta rinjaye tashi. Wannan ya hana aji al-Qur'an. Mun ga muku kissar Dattijo Tufail. Da zai shigo garin Makka, suka ce mishi akwai wani yaro na ruda mutane, suka bashi auduga ya toshe kunne. Daga ƙarshe ya ji ko bai ji ba? Ya ji. Kaga Ibn Taymiyyah yazo ya sake rubuta As-Safadiyya, wannan raddi ne ga girka waɗanda suke cewa ba Allah, ɗan secularism da ke cewa ba addini. Kaga gashi mujalladi 2. Sannan waɗanda ke cewa annabta ƙarya ce, ƙarfin hali ne kawai da rintsa ido, gashi ya sake yin littafi mujalladi 2 Kitabun Nubuwat. Duk waɗannan idan da bai shiga duniyar waɗannan ƴan bid'a ba, da bai shiga duniyar waɗannan kafirai ba, da ya zama irinka a ce maka karka karanta kaza, karka saurari kaza. Saboda haka jama'a, kamar yadda muka gaya muku, mu a Darul Hadisi Salafiyya zuciyarmu a buɗe take, kirjinmu yana da faɗi, muna iya marhabanta kowa kamar yadda mai gidanmu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Farin jakada dan Amina baban Zara, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya marhaba kristoci, dangin su Tamimi ne Dari suka yi gayya kusan su 100 da wani abu, suka zo suka zauna a masallacin shi, aka ware musu wuri a dafa musu abinci su ci, kristoci ne a masallacin Annabi, su yi services din su, su yi duk abin da za su yi a gefe, su yi su kwana su tashi, Annabi ya zo ya gaisa da su a tattauna. Suka gama kaf suka tafi, babu ko kwaya ɗaya da ya musulunta. Sai daga baya-bayan da suka je, waɗannan ayoyi da tattaunawa suka dafa su, sai suka dawo gaba ɗaya, sai suka musulunta. Haka ake, su ne yau mutanen kudancin Saudi Arabia. Kudancin Saudi Arabia, kristoci ne su ne su Tamimi ne Dari. amma kaga yanzu ba kirista ko kuwa dai a Saudi Arabia so da haka kun ganmu a Darul Hadith din nan wata ran za ku ji mun gayyato bishop na Usasa ba abin da ya shafe mu wata ran za ka ji mun gayyato shehin dariqar Tijaniya za ka ji wata ran mun gayyato shehin dariqar Qadiriyya wata ran za ka ji mun gayyato shugaban Izala wata ran za ka ji mun gayyato Jundullahi wata ran za ka ji Ahbabullahi duka za mu gayyato su ba abin da ya shafe mu baya nuna mun zama su baya zuna su sun zama mu amma abin da ake cewa shine kar kirjinka ya kunci kace kawai sai dan kungiyarka kawai zaka saurara kai kuskure ka bude kirjinka ka saurari kowa amma fa in rudadde ne kai to kuma wannan kam ka tsaya ga abin da ba zai ruda ka ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka jama'ar musulmi kun ji wannan da kyau ko dan haka yana daga cikin abubuwan da waɗannan malamai ga su Ibn Taymiyyah su Ibn al-Qayyim suke kokarin tabbatarwa shine menene likitancin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kun ga dai wannan ka'idar ga ta ita ce likitocin musulunci sun hadu akan cewa duk cutar da ta zanza a iya maganin ta ta hanyar abinci to a ci abincin ko a sha abin sha amma kar a sha magani duk cutar da ta zama za a iya maganin ta ta hanyar magani guda daya ba tare da an hada da wani ba to ai amfani da wannan magani guda daya na amana kace ni to yanzu nan ma gashi magana zai bari ku ji abin da suka ce qalu su malamai suka ce wa kullu da'in duk wata cuta qudira ala daf'ihi bil aghziya wanda za a iya ture ta ta hanyar cin abinci wal himya da kuma daukar matakin kariya shine rigakafi tun kan ta faru ma a kiyaye kar ta faru lam yuhawal daf'uhu bil adwiya to kada ai kokarin ture ta ta hanyar magani cikin ka na ciwo sai ka duba ka ga tunda ka karya baka ci abinci ba yanzu kuma karfe nawa na dare karfe 9 na dare to kaga kafin ka fara tunanin bar ka je ka sha maganin ciwon ciki a dafa maka kunu mai zafi ka sha hanji ya warware haka ne a kawo tuwo ka dora to sannan sai ka ji shin akwai bukatar magani sai ka ji babu ko kun fahimta jama'a wa qalu su likitocin musulunci suka ce wala yanbaghi lit-tabibi an yuli'a bisuqil adwiya bai kamata likita ya jarabtu da shayar da mutane magani ba duk abin da aka zo kawai likita ya ce a sha magani bai kamata likita ya jarabtu da haka ba fa inna ad-dawa'a domin shi magani idza lam yajid fil badani da'an yuhalliluhu idan ya shiga cikin jiki bai samu cutar da zai kashe ba aw wajada da'an la yuwafiquhu ko kuma magani ya samu cutar da bata dace da shi ba aw wajada ma yuwafiquhu ko kuma ya samu cutar da ta dace da shi fazadat kamiyatuhu alaihi amma shi maganin yafi cutar yawa aw kayfiyatuhu ko kuma yadda aka sha maganin ba haka ne zai riski cutar ba tashabbasa bisihha sai maganin ya cutar da lafiya wa abasa biha kuma ya galabaitar da ita lafiyar jiki jama'a kun ji ka'ida duk lokacin da ya zama ka sha magani sai ya zama wannan maganin da ka sha babu cuta a cikin menene a cikin yunwa ce to me zai faru sai maganin sai je haifar da illa ko kuma a ga cutar amma shi maganin bai dace da ita ba haka sai maganin ya sake zama wata illa ko kuma ya dace maganin da cutar amma shi maganin an yi overdose an sha shi fiye da yadda ya kamata an fahimta sai ya cutar ko kuma wajen amfani da shi an ce ka je ka sha da fura kai kuma da kaje sai ka sha da ruwa misali nake yi ko kuma wani abu makamancin haka yace to sai cutar da lafiya kuma ya galabaitar da lafiyar jiki din wa arbabut tajaru yace su waɗanda suke gwaje-gwaje min al-atibba daga cikin likitoci tibbuhum bil mufradat ghaliban magungunan su suna yi ne da daidai kuma magunguna galibi shine magana da kake fadi yanzu jama'a kun ga gashi shekara 700 da ta gabata yana cewa hatta su likitoci galibin maganin su daidaiku ne suke amfani da shi wa huwa ahadu firakat tibbis salas to wannan kuma na daga cikin daya cikin uku na hanyoyin magunguna hanyoyin magunguna guda uku wannan yana daga ciki na daya mufrad na biyu murakkab na uku mufrad amma tare da amfani da abin da zai rage wa maganin wani abu da ke cikin shi hanyoyi guda uku hanya farko ita ce a ce ji kadar bejiya ka sha ita kadai hanya ta biyu ita ce a ce hada darbejiya da kaza ko kuma a ce sa mata kaza don ya rage mata daci an fahimta to wannan ɗaya daga cikin hanyoyin ce ya faɗi ita ce amfani da magani shi kare wata haƙiƙo fi zalika yadda tantance magana yake dangane da haka annal adwiyata su magunguna min jinsil aghziya su ma magunguna fa jinsi ne na abinci fal umma والطائفة التي غالب أغذيتها المفردات دنك الأمة دواني ينكي نسو الأمة وأن دا غالب أبنشن سيكوسي كيشي فأمرادها قليلة جدا تتوكا سكراني متى أن دا سدفا وايكي كوي سيكي كو سدفا شنكافا كوي سيكي كو سدفا جيرو كوي سيكي كو سي مسارا كوي سيكي كو ما كمان تنهاكا تو غالب إذا تتوكا سكراني وطبهم بالمفردات تو ان suka tashi magani ma ko abin da ya dace shine su magani da daidai kun magunguna kasa hada wa ahlul mudun mutanen birni yan birni ka gane ko yawa a hada wake da shinkafa da kanas da salat da abu ai ta hada hadan abubuwa an fahimta alladhina ghalabat alaihimul aghdhiya almurakkaba wadanda yake su kuma abinci wanda ake har hadawa shine ainihin galibin abincin su yahtajuna ila al-adwiya al-murakkaba to su kuma suna bukata ne zuwa ga ainihin wato magunguna wadanda ake hada juna Allah ya sa kun gane mutanen da suke cin abinci daidaiku cututtukan su kadan ne dan haka maganin su daidaiku ne mutanen da suke gwama abinci iri-iri kun fahimta jama'a to su kuma galibi cututtukan su suna da yawa to abin da yake faruwa su kuma za a yi magunguna sai kaji an ce sha kaza ka hada da kaza ka hada da kaza ka hada da kaza ko kuma tun wajen hada maganin sai ga an hada sinadarai da yawa sai malam yake cewa a karkashin haka wa sababu zalika anna amradahum fil galib murakkaba sakamakon haka su mutanen birni mafi yawancin cututtukan su ma sai kaga cututtuka ne masu hadayya da juna sai kaga an ce yana da ulcer yana da kuma hawan jini yana da hawan jini yana da diabetes sai kaga cututtukan su ma ba sa zama guda daya ina fata an gane dan haka sai malam yace fal adwiyatul murakkaba anfa'u laha to irin waɗannan mutanen magungunan da ake har hadawa iri-iri to sun fi amfani gare su wa amradu ahlul bawadi su kuma mutanen ƙauye was sahari haka ne haka was sahara da kuma waɗanda suke zaune ainihin a sahara mufrada su kuma cututtukan zaka ga daidai kun cututtuka ne dan haka fa yakfi fi mudawatiha al-adwiya al-mufrada magunguna daidai ku sai kaga sun isar musu malam yace fa hadha burhanu wadannan maganganun da muka yi maganganu ne wadanda su kansu hujjoji ne bi hasbi sina'ati at-tibbiyya da gurgurdan ilimi na likitanci duk likita ya san wadannan maganganun da daidai ne jama'a ku dubi yadda malamai yan arabiya saboda sun san ilimin da suke magana yaqini ne suna magana ne da confidence saboda ya san abin da yake faɗi daidai ne wa nahnu naqulu. To amma mu su Ibn al-Qayyim muna cewa to jama'a ga ka'ida, yace inna ha huna amran akhar. Amma fa akwai wata magana daban kuma, ita ce nisbatu tibbil atibba ilayhi. Idan an gwada likitancin da likitoci suke yi, ilayhi zuwa ga likitancin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka nisbatu tibbit sarqiyya, kamar a gwada tibbu ne na yan tsubbu, kamar magunguna na yan tsubbu sune sarqiyya, wal ajaiz da magunguna na gargajiya, ila tibbihim zuwa ga nasu likitancin. Wato kuna fahimtar maganar? Bayan da malam ya gama kawo ka'idoji na likitancin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya nuna cewa amma hatta su kansu likitoci sun yadda da wannan ka'idar. To dan kar ka dauka cewa ab ashe ma ba kwa iya tabbatar da likitancin Annabi sai kun hada da likitancin Bature na ƴan boko, sai malam ya ce a'a kana zo. Ai likitancin su ƴan boko, likitancin Nasara, in an gwada shi da likitancin Annabi, to kamar likitancin Nasara ne a gwada shi da likitancin ƴan tsubbu. Ka san ƴan tsubbu ma suna magani, ka san masu gargajiya ma suna magani. Ya kake tunanin medical doctor, medical doctor sai ka zo wurin shi ka ce ka je wurin wani ɗan tsubbu ne, ya ce a je a siyo baƙin zabo. In aka siyo baƙin zabo a gutsura kan shi, sai a shafa jini a kan wannan wuri da ya kumbura, me kake tunani, me kake tunani likitan Bature zai ji in kai wannan? Zai ganka jahili, wawa, bagidaje, mutumin da. Me kake tunani idan ka zo ka cewa likita ɗan boko, ai larura kaza da ta same ni, shine naje na samu saiwar sabara na dafa na sha, sai ka ga ya wani kankame jiki, yana ganin kamar tsiga jikin shi ta tashi. To sai malam yace yadda ƴan bokon nan likitoci suke kallon likitancin tsubbu da likitancin gargajiya ko, sai malam yace haka kuma likitancin su yake an gwada da na Annabi. Domin ko sai yace wa qad tarafa bihi huzzaquhum, masu hazikai, masu hazaka daga ciki, wato hazikai daga cikin likitoci ƴan boko, su kansu sun yi furuci da likitancin Annabi cewa gaskiya ne. Wa a'immatuhum, da shugabanninsu, fa inna ma indahum min al-ilm bi-tibbi, domin ilimin da ke wurin su na likitanci su ƴan boko, minhum man yaqulu, daga cikin su wasu cewa suke huwa qiyasu, qiyasi ne kawai, ta hanyar qiyasi aka gano, wato kaza ne ya faru sai aka gwada da kaza sai aka ga ya ci sai a ce shikenan. Inda zaka gane haka, idan wani likitan ya bada magani, idan aka sha aka sha daga ƙarshe aka tafi wani wurin wani likitan, me kake? Sai kaga ya soke har fadaye ne, yace wannan ai hauka ne. Idan likita wanda ya karanta medicine, in yi prescription ya bada wasu magunguna, so da dama in aka je wurin pharmacist, sai pharmacist ya ce in ba wawa ba ya za a ce a hada kaza da kaza. Saboda me? Saboda kiyasi ne. To duk abin da ya zama kiyasi ne, wato ba wata ka'ida ce ake tafiya a kai ba. To daga cikin su suna cewa asalin likitancin su daga kiyasi ne. Wa minhum man yaqulu huwa tajriba, daga cikin su akwai wanda cewa yake jarabawa suke yi, idan aka jaraba aka ga ya ci daga haka ne sai a ce to magani kaza shine kaza. Wa minhum man yaqulu huwa ilmamun, wasu kuma cewa suke lalibe ne ma a duhu. Anaku yace ilhamun, wato ilhama ce ko, amma nan ilmamun, wato lalibe ne a duhu. Wato wasu kawai suna cewa abin kawai yana zuwa ne, sai kawai likita ya ji cewa a kwakwalwar shi in ana fama da kaza kawai ayi kaza, shine ilham. Wasu kuma suna cewa lalibe ne shine je kaka sha kaza, je kaka sha kwaya uku, kawai ya faɗa ne in aka ce wata ka'ida ta sa ka ce a sha kaza ko kwaya uku, kawai ya faɗa ne in aka yi nasara shikenan, daga haka sai ya ci gaba, shine ma'anar wannan. Wa manamatu, wasu kuma suna cewa a'a mafarki ne ma, ta hanyar mafarki ne wasu likitocin suke ganin wasu abubuwa. Wa hadasun sa'ibun, wasu kuma sai suke cewa ainihin canki faɗi ne amma sukan dace, canki faɗi ne, wato kawai a daidai lokacin da kace kana fama da kaza, in yace sha kodin to a daidai lokacin da kuma zai ce sha pingo ko sha capinol ko sha apc ko sha panadol kawai canki fadi ne yayi amma sai a dace wa minhum man yaqulu kai daga cikin su likitoci akwai wanda yake cewa akhadha kaseerun minhu min alhayawanati albahmiya albahimiya wasu suna cewa ma ai da yawa daga cikin hanyoyin bada magungunan su daga dabbobi ne marasa magana suka samu bari ku ji ga misali ibn al-qayyim zai buga sai ce kamatu shahadu as-sananir idza akalat zawata as-sumum ta'madu ila as-siraj kamar yadda akan ga kamar damisa ko zaki ko kura idan ta ci wani kwaro ko wani dabba wanda yake da guba ko dafi a jikin shi sai aga ta nemi inda fitila take fitila a ci balbal fatalghu fi zaiti sai ta rinka lasar wannan man ta tadawa bihi shikenan sai ta magani da shi to in wani likita ya gani sai ga to ta bashi formula ko kun fahimta ma'ana kamar kace damusa sai ta ci miciji da ta ci miciji sai ta ji yayi mata kabe kabe a ciki saboda yana da dafi misali nake mana to sai ta tafi sai ta samu fitila a ci balbal sai ta rinka lasar wannan mai din to shikenan sai ta warke to daga haka sai likita ya fahimci to in an ci abu mai guba to a sha mai man shine maganin guba wasu suka ce ta haka ne an gane wa kama ru'yatil hayyat kamar yadda kuma akan ga macizai idza kharajat min butunil ardi in miciji ya fito daga cikin kasa wa kad ghashiyat absaruha idan shi ya rufe ta'ti ila waraqir rawanin baj ko razanyaj sai ta ainihin samu ganye irin ganyen abin da ke bin bango kamar garafuni da ainihin dima da kabewa sai ta samu ganyen irin wannan fatumirru uyunaha alaihi sai mucijin ya rinka goga idanuwan nashi da suka rufe akan wannan irin ganyen to da haka kuji a karkashin wannan ka'idar sai suka ce irin haka ne in likitoci suka gani sai su ce to kaga in wani abu ya rufe ido na wane to a samu ganye iri kaza a goga daga haka sai su ce ganyen a maida shi magunguna da za a rinka shafawa ko kun fahimta jama'a wa kama uhida min at-tayr kamar yadda kuma aka saba ganin tsuntsu allazi yahtakinu bima'il bahr wanda zai je tsaya yana ta tsotsar ruwan teku an inhibasi tab'ihi idan yana cikin ainihin wato an inhibasi na tab'ihi idan yana cikin damuwa in yana cikin damuwa sai aga ainihin ya je yana shan ruwan teku daga haka ne in wani ya gani sai ya ce to in kana cikin damuwa sha ruwan teku malai yace wa amsalu zalika mimma zikira fi mabadi'tib da dai misalan irin waɗannan abubuwan waɗanda aka faɗi a cikin aikin likitanci wato ana faɗin asalin daga ina ilimin likitoci yake ma'ana what is their sources ko what is the sources of their principles waɗannan hanyoyi ne likitoci suke bi shine wasu suka kawo wannan jama'a kun ji wannan da kyau to abinda Ibn al-Qayyim yake ce maka fa in ya zama waɗannan maganganun da ake faɗi gaskiya ne da haka likitanci ya fara kun ji wannan sai ce to wa aina yaqa'u hadha wa amsalihi min al-wahyi ina za a hada wannan da makamantan shi da wahayi allazi yuhihi Allah ila rasulihi wanda Allah yake wa annabin shi bima yanfa'uhu wa yadurruhu Allah yake wa annabin shi wahayi cewa kaza in an ci zai amfanar kaza in an ci zai cutar za ku iya hada wannan yanzu giya duk wani likita da zai ce ya gano tana da matsala haka ne amma zai ce ya bincika ne za a hada da Allah madaukakin sarki da ya faɗi illar ta a Qur'ani ta hanyar wahayi za a hada da annabi da ke aiki da wahayin da ya faɗi matsalolinta da cututtukanta don haka abinda malam ke ce maka in ka fahimci wannan maganar da kyau ina za a hada waɗanda suka samo likitancinsu asali daga waɗancan dabbobi da cafki faɗi da lalibe da mafarki da wanda yake shi wahayi ake mishi baka ji lokacin da annabi ya ce wa wani je ka ba dan uwanka zuma Aisha da ya bashi ya sha ya dawo ya ce cikin dan uwan shi kaza yace je ka ya sake sai ya ce Allah yayi gaskiya wato ashe sanda annabi yake cewa je ka sha